This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Bayan labaran duniya za a ji mahangar wani masanin tattalin arziki akan wasu dalilan da suka sabbaba ta'azzarar hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Fari zai gabatar wanda ya saba gabatarwa a duk ranar Litini. Sai kuma labaran wasanni tare da Murtala Sanyin daga nan Washington DC. Yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mahajjata sun yi amfani da safiyar yau Litinin wajen gudanar da jifan shaidan a rana ta biyu. Yayin da zafin rana da ya kwalle ya sa mahajjata da dama ta gayyara yayin da suke harama kammala aikin hajji. Kwanakin ƙarshe na aikin hajji ya zo daidai da lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallar layya ko babbar sallah. Ana yin jifan shaidan ne a Mina, wani wuri mai hamada a wajen birnin Makka na ƙasar Saudiya. A gobe Talata ne za a yi jifan shaidan na uku kafin mahajjata su yi ɗawafin bankwana. Aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Ana buƙatar dukkan musulmi da su yi aikin hajji na tsawon kwanaki biyar aƙalla sau ɗaya a rayuwarsu idan suna da lafiya da kuma kuɗi. Wani jirgin ƙasa na Dakonka ya yi karo da wani jirgin fasinja a Bengal ta yamma a ƙasar India a yau Litinin, wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla tara tare da jikkata wasu da dama. Hatsarin ya afku ne a gundumar Darjeeling, wurin yawon buɗe ido a tsaunin Himalaya. Jirgin mai suna Kanchenjunga Express galibi masu yawon buɗe ido ne ke amfani da shi a kullum daga jihar Bengal ta yamma zuwa wasu garuruwa da ke arewa maso gabas. Wani watsi da sigina da direban jirgin dakon kayan yayi ne ya haddasa haɗarin, inji Sabiyar Saci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon General Benny Gantz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisar a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon barkewar yaƙin, kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. Ganin ba Gantz ba, sai Netanyahu ya rusa majalisar. A jiya Lahadi, rundunar sojan Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta fara ɗan jinkirtawa na sa'o'i 11 da rana a ruwan bama-bamai da take yi wa mayakan Hamas a kudancin Gaza, don ba da izinin ƙara shiga da kayan agajin jin ƙai don kaiwa ga Falasina da ke fama da yunwa. Yau Litinin, China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa, raini da kuma ƙarya. Lokacin da shugabannin kungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya, sun mai da hankali ne kan tsamin dangantakar kasuwanci da China da kuma tashe-tashen hankula kan Ukraine da kuma tekun kudancin China. Sanarwar da aka fitar a ƙarshen taron a ranar Juma'a da ta wuce ta soki ƙasar China kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa, ya haɗa da zargin da ake yi wa Beijing na aikewa da kayan da ake amfani da su sau biyu zuwa Rasha, wanda sanarwar ta ce suna taimakawa yaƙin da ake yi a Ukraine. A ƙarshe, sojan Amurka Gordon Black ya musanta aikata laifi a wata kotu a Rasha a yau Litinin kan tuhume-tuhume na barazanar kashe budurwarsa, amma ya amince ya yi laifi kaɗan ne mata sata, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Rasha suka bayyana. An kama Black a watan da ya wuce a birnin Vladivostok da ke gabashin ƙasar mai nisa, yana ɗaya daga cikin akalla Amurkawa dozin da a halin yanzu ake tsare da su a Rasha bisa zargin aikata laifuka a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin Moscow da Washington da game da yakin Ukraine. Kamfanin dillancin labarai na RIA ya ce sojan wanda ke magana tare da taimakon tafinta ya amince da aikata laifi kaɗan na tuhumar satar rubul 10,000 kwatankwacin dala 113 daga jakar budurwarsa Alexandra Bashchuk, amma ya ce ba da niyya ba ne.
A gaida Muhammad Hafiz Babalde da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu, kuma zamu nufi Najeriya, inda rahotanni a 'yan kwanakin nan ya nuna cewa hauhawar farashin kayan masarufi ya kai kaso 33.95 alƙaluman da ba a ga irinsa ba a cikin shekaru 8. Dalilin haka ne na tuntuɓi wani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto, Dr. Rufa'i Shehu, wanda na fara da masa tambaya akan abin da yake ganin yayi sanadiyar wannan tashin goron zabi da kayan farashin kayan masarufi yayi a Najeriya. Sai ya ce,
zan kirga miki abubuwa guda akalla 4-5 wanda suke su ne za su iya bada bayani akan dalilin da ya sa muke samun hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya fiye da yadda ya kamata. Na farko zan gaya miki cewa kamar yanzu cost of fuel da kike gani da aka daura ma man fetur farashi ya karu, wanda ya translating to cost of production. Wannan abin ya yi leading ga masana'antu da dama da harkar noma, kuɗin da suke amfani da su wajen production ko wallafa abubuwan masarufi ya karu kwarai da gaske saboda an yi overshooting price din. Na biyu, economy Nigeria is linked to exchange rates. Kinga dollar nan da yake gani, ko da abubuwa a Nigeria a kasashen waje ba su tashi ba, idan aka samu matsala na canji tsakanin Nigeria da maybe American dollar, for example, da muka fi amfani da ita. So wannan abin da muke kira external shock ne, saboda tashin farashin dollar can directly translate into inflationary pressure a Nigeria. Na uku shine akwai abin da ake kira artificial scarcity. Akwai 'yan Najeriya da dama waɗanda sun bi hanyoyin da suke sayan abubuwa da aka zo da su a cikin Najeriya ko aka noma, sai su ɓoye waɗannan abubuwan. Idan suka ɓoye su, za su yi creating ƙarancin waɗannan abubuwan. Kamar shi yake faruwa ta hanyar kayan noma. To bayan abin ya yi ƙaranci, dole daman can duk abin da ya ƙaranci farashin shi zai tashi. So lokacin da duk farashin ya tashi, so kuma lokacin za su fito su ci gajiyar wannan artificial scarcity da suka yi creating. Na uku akwai speculators. Kinga in kika duba da su kayan abinci da kayayyakin masana'antu da ita kanta dollar din exchange rate, duk akwai waɗanda ba wani abu da suke banda speculation. Sun san hanyar da suke bi su tsoratar da mutane cewa abin nan zai faɗi ko kuma zai tashi. Wannan hanyar zai iya ƙirƙirar yanda farashin abubuwa zai tashi. So once farashin dollar ya tashi, farashin kayayyaki a Najeriya zai haura. Once production cost ya karu, farashin kayayyaki a Najeriya zai karu. Once scarcity ya karu, farashin abubuwa a Najeriya zai karu. Na ɗansu da zan daɗa miki, Najeriya ƙasa ce wacce ta samu matsala abin da ake kira Dutch disease. Da muka samu albarkar mai, sai muka zubar da sauran masana'antu a Najeriya. Production na manufacturing, agriculture da sauransu dukkansu an yi neglecting ɗinsu. Wannan neglecting ya kasance kusan over 60-70% or 80% of goods da ya kamata ana producing a Najeriya, ba a Najeriya ake yinsu ba, sai an shigo da su daga ƙasashen waje. Idan abu sai an shigo da shi daga ƙasar waje, shi ma kanshi za a iya samun matsala once aka ce farashin wannan abin ya haɗa da sai kayan canjin kuɗin ƙasar Najeriya zuwa waɗansu ƙasashe ko wata ƙasa, sannan ka so wannan abin.
To har yanzu dai muna tare da Dr. Fai la'akari da martaninsa akan abubuwan da ke sabbaba wannan matsala ta farashin kayan masarufi a Najeriya, inda ya taɓo irin yunkurin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi ikirarin ta yi don shawo kan matsalar. To likita, idan muka yi la'akari da irin gwagwarmayar da gwamnati ko kuma gwamnatin da ta shuɗe ta yi na ganin cewa an koma gona, na ganin cewa an hana shigo da kayayyakin waje Najeriya, kamar abin bai tasiri ba.
daman can gwamnati mun ba ta shawara cewa abin ba zai tasiri ba saboda shi matakin da zaka dauka kamun ka hana importation na any kind of commodity aje Aisha shi mutum wajen sayan abin da zai ci ko ya sha muna cewa in consumption babu ethics ba zaka ce abu don dan uwan ka yake yin shi ba ko kuma don gidan ku ake yin shi idan baka san shi a rayuwar ka shi zaka saya saboda da kuɗi zaka saya ko kuma abin da zaka saya a gidan ku bai kai na waje quality ba shi ma ba zaka saya na gidan ku ba wanda yafi quality zaka saya haka kuma idan ana sayar da abu gidan ku yafi tsada wancan na waje yafi sauki wanne zaka saya to naturally haka dan adam yake so lokacin da Najeriya ta yi shawara cewa tana son ta girmama yadda za a gudanar da misali aikin gona a Najeriya kamata a ɗebi lokaci wadatacce a ce misali for 10 years za a yi reviving agricultural sector a Najeriya a nemo masana su ba da bayanin menene matsalan wannan sector a Najeriya kuma a tabbatar da an yi amfani da wannan report din an yi implementing wannan specifications da suka bayi then after 10 years din nan aka ga cewa lalle harkar noma ta bunƙasa sosai a Najeriya lokacin ne za a fara cewa to mu gwada kasuwa mu gani da kayan da ake wallafawa a Najeriya da waɗanda ake shigowa da su daga ƙasar waje wanne ne jama'a za su fi karɓa kasuwa ita za ta sanya dan Najeriya ya daina importing abu daga ƙasar waje ya dinga consuming na Najeriya saboda quality din nan da na gaya miki guda uku daga baya amma idan ka ce kai shi da karfi at the end of the day you create scarcity
to doctor
wannan scarcity da za ka create zai leading to cost wannan ko kuma inflation kike faruwa so lokacin da aka rufe shigowa da shinkafa da wasu kayan masarufi irin granite oil irin flour irin taliya da sauransu a Najeriya ba a yin su wadatacci da za su za a samar da su a Najeriya da ƴan Najeriya za su saya so saboda haka sai leading ga su kansu waɗanda ake a Najeriya farashin su ya tashi saboda karancin na wajen so duka kinga an yi faduwar guzuma kenan
haka da kwance uwa kwance to ina mafita ga wannan matsalar duk da cewa ka dan tabo ka dan daga ciki yanzu mecece mafita
to tsakani da Allah kowa ya san akwai abubuwa guda biyu a Najeriya waɗanda su suke jin ragama farashi abinda muke kira price stability shi ake bukata a Najeriya ko kuma kowane economy to akwai abubuwa guda biyu kinga dalan nan da kuma man fetur kuma gwamnati har yanzu ita take saka farashi na man fetur da dollar
Dr. Rufai Shehu kenan masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Usman Dan Fodio masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar kyauta kafin mu to kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 4:14 na rana ga shirin mu na gaba
yan ƙasa da hukuma
ka sha hake cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
wannan maganan ainihin subsidy ai kage yana ɗaya daga cikin dan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba.
Na farko man fitir, na biyu ilimi, na uku lafiya.
Ya kamata a ce harkan nan an yi subsidy, sannan na hudu harkan gona.
Haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga 'yan ƙasarta.
Masharhanta kenan a Najeriya ke nanata muhimmancin samar da tallafin hukuma ga fannonin rayuwar 'yan ƙasar, kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamu.
Madalla masare, yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsadar rayuwa, masu sharhi kan lamuran yau da kullum a ƙasar na ci gaba da nazari akan dalilai da suka sabbaba wannan ƙalubale, tare da jan hankalin hukuma game da matakan magance ƙalubalen. Da yawa daga cikin masu nazari da sharhi akan al'amura na alakanta wannan yanayi na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki da jerin manufofin da gwamnati ta fito da su, musamman a fannin tattalin arziki, kamar bangaren hada-hadar mai na ƙasar da ayyukan noma da sauran muhimman fannoni masu nasaba da makomar tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Batun janye tallafi akan albarkatun mai da gwamnati ta yi tun a watan Mayu na bara, da tsare-tsaren babban bankin kasar CBN kan sha'anin musayar kudaden ƙetare na daga cikin muhimman al'amura da masana da masu sharhi ke cewa sun dagula lissafin rayuwar 'yan kasar. Kamar Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya, ya yi tsokaci akan wannan batu.
Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kudinta kawai ya samu kansa 'yanci, ba ai. Ko America, inda jari hujjanci yake da roots, tana kara dalata, tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara.
Kamar tana yin subsidy kake so ka ce?
Subsidy ma ba mun gani ba lokacin Obama. Insurance company ma ya ba kuɗi, ya ba General Motors kuɗi, ya ba waye kuɗi, ya ba waye kuɗi to bail them out. Kuma jari hujja fa suke yi su. Amma kuma suna gaya muku ku 'yan Afirka dole ku karɓi doktorin ɗin jari hujjanci yadda yake, ba ruwan gwamnati da tattalin arziki. An taɓa yin haka a duniya? Ai, tun da ka gwada ka gani wannan abu musiba yake janyowa. Kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala, ku daina mana wannan maganar subsidy na mai, ku dawo da shi. In an dawo, in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya, ba kowa da kowa ba ce? Ai, ba kuɗinka ba ne personal money ɗinka, kuɗin ƙasa ne. Kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba, mutanenka sun ci gaba shi ne ƙasarka ta ci gaba. Saboda haka wannan maganan ainihin subsidy, ai kage yana ɗaya daga cikin dan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba. Kuɗin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900, ya komai ba zai tashi ba, ya abubuwa ba za su zama inda suke ba. To dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan, kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya. Dole Najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta. In ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta, ɗan duniya lalata ta za su.
Baya ga haka, a cewar Kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo, wani mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, tilas ne hukumomin ƙasar su yi la'akarin samar da tallafi a wasu ƙarin muhimman fannoni domin 'yan Najeriya su samu ingancin rayuwa.
Duk shugabancin da ba sa soci, da ba yi tanadi na sassauci ga kowace irin al'umma, ba gwamnati ba ce, ba kuma shugabanci ba ne. Saboda haka wani subsidy kawai su da suke cikin gwamnatin, ai ba wai al'umma suka jinyar subsidy ba, wasu da suke cikin tare da su suka jinyar subsidy, saboda su sun san mutanen da suke da subsidy din, ai ba wai sun yi haka bane saboda wannan al'umma, sun yi ne saboda wasu mutane da su suka san su. To a zo ai bayanin subsidy, tunda kake subsidy, tunda aka fara maganar subsidy din nan, a buga mana a jarida man ga wanda suke amfana daga subsidy din nan, kafin a janye a ce wane, su sun san su. Sun san wanda suke ba subsidy ɗin. Kuma ka ce ka jin subsidy, ka zo ka ce ka gyara refinery, Dangote ya gyara refinery, ya kafa refinery, kuna da crude ɗin a ƙasar ku, ku sai da shi da naira ku, ko kuma ku yi ba ni gishiri in ba kamanda, domin al'umma ku su ji daɗi. Kun ce kun gyara Port Harcourt refinery, babu abin da ya canja. da da kuke da subsidy abinda yasa ai dalilin subsidy kun ce saboda su man fetur din ake daga wata kasa now yanzu kuna tace shi a kasar kuma still bi abubuwa ba su canja ba ai dan hankalin mutane kawai suka
idan haka ne yanzu comrade da me da me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi wa subsidy dan rayuwar ɗan kasa ta dawo haicin ta
na farko man fetur na bi ilimi na uku lafiya sannan na hudu harkar gona ka tuna duk wanda ya sani baya ya ga yanda ake kawo takin zamani kusan kinta ake ba shi ya ga yanda ake kawo iri ya ga kuma yanda ake wayar da kan mutane shi kansa wannan subsidy ne yanda gwamnati take samar da jami'ai wanda suke wayar da kai yanda ake samu irin sabbin hanyoyi na noma
an koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
sai dai a tabakin barista Amina Umar Hussein wata lawyer gwagwarmayar Biladama a Najeriya dama tilas ne fa akan hukumomin Najeriya su dauki matakan da za su inganta rayuwar ƴan ƙasa tunda abu ne dake kunshe a kundin tsarin mulki da sauran dokoki na ƙasar
ƴanci ne na ƴan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga ƴan ƙasarta sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncin su yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su koshi su ji daɗi su gane cewa su ƴan wata ƙasa ce mai arziki
watakila hakan ce ta sanya Comrade Haya Shu'aibu Ungwagwa ke cewa lokaci yayi da mahukuntan Najeriya za su mayar da hankali wajen sauke wancan nauyi
ko dai gwamnati su saurari ra'ayin mutane su saurari abin da mutane suke faɗa da abin da yake damun su idan ku haka bata faru ba abinda suke tsoro shine change sai ya faru domin magana guda ɗaya ce idan tura ta kai bango shi kansa wanda zai canja sai ya waye gari da safe ya tashi ne sun shi kansa shine zai canja ba in dai aka ci gaba da wannan tafiya a wannan kasar kawai zuciya za ta organize din kanta cikin dan kankanin lokaci a kasar nan in dai har waɗannan mahukuntan kasar nan ba su dau wasu matakai yanda za su magani irin matsalar da halin da al'ummar kasar nan suke ciki ba
masu saurare karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rage do a wajen damu
to gaida na Kwari yanzu kuma sai
wasanni a takaice
da tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa a Najeriya da ma wajenta na ci gaba da yin kakkausar suka kan kalaman da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles Victor Osimhen ya mayarwa mai horar da 'yan wasan kungiyar Finidi George Finidi wanda ya kama yakin horar da 'yan wasan kasar wata ɗaya kacal da ya gabata ya yi murabus daga mukamin biyu bayan matsin lamba da ya fuskanta sakamakon rashin nasara a wasanni biyu na farko da ya jagoranci 'yan wasan kasar na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 a wasan farko da ya jagoranci kungiyar ta yi kunnen doki ne da kasar Afirka ta kudu da ci 1-1 a birnin Uyo yayin da kuma ta sha kashi a wasanta na biyu da ta fafata da Benin a birnin Abidjan sakamakon wasannin ya disashe fatan da kasar take da shi na samun gurbin gasar ta cin kofin duniya kasancewar tana ta biyar ne a rukunin nasu mai kasashe 6 da maki 3 kacal a cikin wasanni 4 wannan lamari ya sa hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF yin matsayar dauko wani koci dan kasar waje lamarin da bai yi wa Finidi dadi ba inda ya gabatar musu da takardarsa ta murabus kamar yadda jami'in watsa labarai na Super Eagles din Toyin Ibitoye ya wallafa sanarwar a shafinsa na X to sai dai a lokacin da yake bayanin matsayar tashi ta yin murabus Finidi George ya zargi wasu 'yan wasa musamman shi Osimhen da kissa da kuma zaɓin wasannin da za su buga wa ƙasarsu inda har yake zargin cewa Osimhen ɗin ya ƙi karɓar gayyatar bugawa ƙasar wasannin biyu da suka gabata na neman gurbi ne bisa uzurin yana da rauni alhali kuma yana da sukunin da zai iya buga wasannin wannan zargin ne ya ɓata ran Osimhen har ya tunzura shi inda shi kuma ya wallafa wani bidiyo mai tsawon mintuna 10 a shafinsa na Instagram inda yake mai da martani da kalamai masu zafi akan kocin wannan lamarin da ya sa wasu na hasashen yiwuwar daukar matakin hukumar NFF akan dan wasan da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italia wanda kai iya kaiwa ga neman ya bada hakuri ko kuma a dakatar da shi daga bugawa kasar wasanni. Asoma papa ta gasar kwallon kafa ta cin kofin kasashen Turai wato Euro ta wannan shekara a kasar Jamus. Gasar ta banawa da ita ce karo na 17 ta gunshi kasashe 24 daga nahiyar Turai da za su fafata a rukunoni 6 a zagayen farko. Hankali ya karkata kan manyan giwayen nahiyar ta haujin kwallon kafa da ake hasashen za su fafata sosai a takarar lashe gasar da suka hada da Ingila da Faransa da Spain da mai masaukin baki wato kasar Jamus da kuma mai rike da kambin gasar yanzu haka wato kasar Italia. Shahararren dan wasan kasar Faransa Kylian Mbappe ya bayyana cewa ba zai sami bugawa a kasarsa wasa ba a gasar wasannin Olympics na Paris sakamakon wasu sharuɗa daga sabuwar kungiyarsa ta Real Madrid da ya hana 'yan wasa sabbin saye su bugawa a kasashensu wasa a manyan gasanni. Mbappe ya koma Real Madrid ne a ƙarshen kakar wasanni daga kungiyar PSG kuma tuni ya bayyana ƙudurinsa na bugawa a kasar wasa a gasar ta Olympics. To amma kuma Madrid ta fito ƙarara ta bayyana cewa ba za ta bashi wannan damar ba. Wannan matakin dai bai yi wa hukumar kwallon kasar ta Faransa dadi ba har ma da shugaban kasar Emmanuel Macron kansa wanda a baya kadan ya bayyana fatan da yake da ita na samun Mbappe ya buga wa kasar wasa a gasannin bazara. Ƙarshen labaran wasannin kenan.
To duka da takaitattun labaran afwan a gaida da sanyi na kafin mu yi sallama yanzu ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
To Aisha ga labaran a takaice. Mahajja ta sanya amfani da safiyar yau Litinin wajen gudanar da jifan shedan a rana ta biyu yayin da zafin rana da ya kwalle ya sa mahajjata da dama ta gayyara yayin da suke harama kammala aikin hajji. Kwanakin ƙarshe na aikin hajji ya zo daidai da lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallar layya ko babbar sallah. Wani jirgin ƙasa na dakon kaya ya yi karo da wani jirgin fasinja a Bengal ta yamma a ƙasar India a yau Litinin wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 9 tare da jikkata wasu da dama. Hatsarin ya afko ne a gundumar Darjeeling wurin yawon bude ido a tsaunin Himalaya. Jirgin mai suna Kanchenjunga Express galibi masu yawon bude ido ne ke amfani da shi a kullum daga jihar Bengal ta yamma zuwa wasu garuruwa da ke arewa maso gabas. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon General Benny Gantz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisar a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon barkewar yakin kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yakin. Ganin ba Gantz ba sai Netanyahu ya rusa majalisar. Yau Litinin China ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanan bayan taron nasu yana cike da nuna isa raini da kuma ƙarya. Lokacin da shugabannin kungiyar G7 suka gana a makon da ya wuce a Italiya sun mai da hankali ne kan tsamin dangantaka kasuwanci da China da kuma tashe-tashen hankula kan Ukraine da kuma taimakon kudancin China. Sanarwar da aka fitar a ƙarshen taron a ranar Juma'a da ta wuce ta soki ƙasar China kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa. Sojan Amurka Gordon Black ya musanta aikata laifi a wata kotu a Rasha a yau Litinin.
To masu sauraro duka da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Litinin. A tara da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan aikinmu a shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniya mu na yanzu Mr. Chang. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.